Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel na saurara abokan na aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 29 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya wasu 'yan kabilar Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana belin shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB da wata kotun tarayya ta yi a baya-bayan nan. Kama kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin yar ta'adda a jiya Talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. Wane ne a cikin ku bai yarda ba wannan ta'addanci ne? Shugaban na Ukraine ya yi wannan tambayar ne a cikin wani jawabi da aka haska a zauren kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York kan harin da aka kai a cibiyar kasuwanci da ta kashe fararen hula aƙalla 18 da kuma wasu hare-haren da Rasha ta kai kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa a cikin 'yan kwanakin nan. Zelensky ya ce a duk wani yanki na duniya, duk kungiyar da ta kashe fararen hula kamar yadda Rasha ke yi a Ukraine za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda. Saboda haka, kamar yadda ake ɗaukan duk matakan hukunci akan masu aikata laifi da kungiyoyinsu, bai kamata a yi watsi da laifin ƙasar da ta zama 'yar ta'adda ba, a cewar shugaban na Ukraine. Zelensky ya lissafa wasu sabbin hare-haren da Rasha ta kai a jiya Talata sa'o'i kaɗan kafin jawabin nasa. Aƙalla fararen hula 8 ne aka kashe a hare-haren da aka kai a birnin Mykolaiv, mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da kuma arewa maso gabashin ƙasar kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar Najeriya ta yi wata sabuwar doka da tana da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu da laifin ta'addanci da masu ba su bayanan sirri, sai kuma duk wani da aka samu da yin tsafi da sassan jikin ɗan adam. Wakilin Musani Sha'ib Malumfashi ya halarci bikin sakawa dokar hannu. Ga dai abin da dokar ta kunsa daga bakin gwamnan jihar Zamfara, Bello Muhammad Matawalli.
Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapa, wato masu garkuwa da mutane ko ko masu ba da bayanai na sirri a ta yi a doki wani ko a doki wata ko ko masu kashe mutane, wannan doka ta tanadi hukunci na kisa. Sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam, wato kenan cultism, waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran parts na jikin mutane, shi ma doka ta tanadi kisa ga wannan doka mai sama. Sai kuma waɗanda ke ba da bayanai na sirri na asato shanu ko kuma su ta yi su ɗauki shanun mutane, idan an kama su su kuma abinda doka wannan ta ce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu. Don haka ina roƙo garin jihar Zamfara su ba da haɗin kai kamar da muka sa kwamitota na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'adda da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗin fansa. Yau za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk mai wannan ƙorafi kamar da muka yi alƙawari cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi. Za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da infomas ne a sa cikin wannan akwati. Za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, wata babbar kotun tarayya a baya-bayan nan a karo na biyu ta yi watsi da buƙatar bayar da belin ga jagoran haramtacciyar ƙungiyar IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra. Wakilin sashen Hausa a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan kabilar Ibo a yankin.
Wata babbar kotun tarayya a Najeriya a baya-bayan nan ta yi watsi da bayar da belin shugaban kungiyar nan ta IPOB Mustapha Nnamdi Kanu, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargi da cin amanar ƙasa. Kan haka ne ya sa na ji ra'ayoyin 'yan kabilar ta Ibo, kuma ga abin da suke cewa. Wannan yana cewa ne sunana Obara Ogochukwu a cikin harshen Ibo. Ya ce, ra'ayina dangane da hukuncin kotu, mun tsammaci za a saki jagoran kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. A gaskiya rashin sakinsa ba mu ji daɗi ba. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta sakin ɗan uwan namu. Shi kuwa wannan ya ce, yana cewa ne sunana Mark, kuma ni ɗan ƙabilar Ibo ne, amma dai ba ni da cikakken bayani bisa abin da ke faruwa game da shari'ar jagoran kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Mu dai muna fatar za a bi tsarin shari'a, na ganin cewa an bi abin da dokar ƙasa ta ce game da yin shari'ar Mr. Kanu. To koyaya 'yan kungiyar ta IPOB suka ji da wannan mataki? Mr. Emmanuel Kanu dan uwa ne ga Nnamdi Kanu ya ce,
my name is Prince Emmanuel Kanu. What happened today was extremely sickening, to be honest.
Yana cewa ne sunana Prince Nnamdi Kanu, ina zaman kane ga shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu. Yace abin da ke faruwa a kotu na kin bada jagoran kungiyar ta IPOB Bailey, wannan abin takaici ne, babu wanda ya tsammaci hakan za ta faru a gare mu. Mun gabatar da dukkanin hujjojin mu a gaban kotu, amma daga bisani ta ki bayar da shi Bailey. Kuma tun ba yau ba muka faɗa kan cewar harkar shari'a a Najeriya babu adalci bisa la'akari da abinda ya abku tun a shekarar 2017. Bisa wani umarni na kotu na sake gabatar da hujjoji, kuma mun riga mun gabatar da hujjoji a gare ta, amma abin mamaki shine duk ba a yi amfani da su ba, an saba ma ka'idodi. Da na tambayi Emmanuel Kanu ko suna da hurumin sake ɗaukaka ƙara, sai ya ce,
we have already proceeded to the appeal court where we know that if not for anything, justice will be heard and obtained.
Yana cewa ne mun riga mun shirye hakan na sake ɗaukaka ƙara. Dukkanin 'yan ƙabilar Ibo ba su gamsu da abin da Binta Inyaku ta bayar ba, musamman hujjojin kin bayar da jagoran kungiyar ta IPOB Bailey. Kuma muna ganin wannan bai ta da kulli ne. Alhaji Musa Sa'idu, shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya a kudancin kasar, kuma shugaban kungiyar samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar, da yake da masaniya game da abubuwan da suke faruwa a yankin na kabilar Ibo, ga abin da yake cewa.
Ita dai wannan shari'ar da ake yi ana bin doka ne, kuma haka ya kamata a yi saboda laifinsa, laifin ci amanar ƙasa, an kakkashe mutanen arewa da yawa da ma Ibo yan uwansu. Ko saboda haka mu abin da muka gani, ita kotu tana aikinta ne, kuma haka ya kamata a yi. Ya da kyau in mutum ya saba ma doka, ya sai ya saba ma doka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata tsohuwar mataimakiya a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa a 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasarar da ya yi a zaben shekarar 2020. Tana mai shaida cewa ya amince da masu tayar da ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara, lokacin da suka yi kira da arataye mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Mike Pence, saboda ya ƙi hana tabbatar da sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a ginin majalisa ke rera taken arataye Mike Pence, Trump ya faɗa wanda take wa aiki shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadow cewa Mike ya cancanci hakan. Ta nakalto cewa Meadow na cewa Trump baya tunanin masu zanga-zanga ƙin jinin Pence suna yin wani abin da ba daidai ba. Hutchinson, wacce ta yi aiki a ofis kusa da ofishin Trump na Oval, ta ce ta gano daga Anthony Onato, mai taimakawa Mido da ke da alhakin tsara ayyukan tsaron Trump, cewa shugaban na wancan lokacin bayan wani gangami a kusa da Fadar White House, gabanin rikicin da ya barke a ginin majalisa, ya yi yunkurin kwace kan mota daga hannun wani jami'in leƙen asirin da ke tukawa, ya kuma buƙaci ya je ginin majalisa domin ya shiga cikin magoya bayansa. Kasar Turkiya ta ɗage matakin da ta ɗauka a kan Finland da Sweden na hawa kujeran naƙi a kan shiga cikin ƙawancen ƙasashen yamma, bayan da ƙasashen uku suka amince da kare tsaron juna. Lamarin da ya kawo ƙarshen wani wasan kwaikwayo da aka kwashe makonni ana yi, wanda ya gwada haɗin kan ƙawancen kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wannan cigaban da ya biyo bayan tattaunawar sa'o'i huɗu ne gabanin fara taron ƙolin ƙungiyar tsaro ta NATO a birnin Madrid, da nufin kawar da wani abin kunya a taron shugabannin ƙasashe 30 da ke da nufin nuna azama kan ƙasar Rasha, wadda a halin yanzu ƙawancen da Amurka ke jagoranta ke kallanta a matsayin barazana ta tsaro kai tsaye, maimakon a ce za ta iya zama abokiyar gaba. Hakan na nufin Finland da Sweden za su iya ci gaba da shirye-shiryensu na shiga cikin ƙawancen da ke da makaman nukiliya, tare da tabbatar da abin da ke shirin zama mafi girma a harkokin tsaron Turai a cikin shekaru da suka gabata, yayin da ƙasashe biyu suka nemi kariyar ƙungiyar ta NATO. Daga ƙarshe, shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a duniya sun kammala taron su je talata tare da alƙawarin biliyoyin daloli kan batutuwan da suka shafi duniya, kamar sauyin yanayi da kuma kakkausan kalamai ga Rasha da China, wacce ta riga ta mamaye Ukraine, da kuma China kan tauye haƙƙin ɗan adam da manufofin tattalin arzikinta. Shugabannin G7 sun buƙaci China ta yi amfani da ƙarfinta wajen matsawa Rasha lamba ta janye sojojinta daga Ukraine ba tare da wani sharaɗi ba, sannan ta yi watsi da ikirarin yankin teku a tekun kudancin China. A sanarwar ƙarshen taron G7 ta kuma bayyana cewa, muna matakar adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya na sauyi yanayin da ake ciki ta hanyar ƙarfi ko tilastawa da ke ƙara tada jijiyoyin wuya. Mai yiwuwa ana nuna damuwa kan yadda ƙasar China za ta yi amfani da sojojinta wajen ɗaukar Taiwan, wanda Beijing ke kallonta a matsayin wani lardinta a baya. Ƙungiyar ta soki yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar China, tare da yin kira ga Beijing da ta mutunta yarjejeniyoyin da suka ba da ƴanci da kuma ƴancin cin gashin kai ga Hong Kong. Tun daga shekarar 1997, Hong Kong ta kasance wani ɓangare na ƙasar China ƙarƙashin tsarin ƙasa ɗaya, tsarin mulki biyu. Amma ana tauye ƴancin walwala a Hong Kong, yayin da ake ƙara tsoma baki a harkokin cikin gidanta.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma wato shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau a cikin shirin kamar yadda na yi alkawari makonni biyu da suka gabata, za a saurari tattaunawa ta da ƴar takarar jam'iyyar PDP na majalisar tarayya a mazabar Gezawa da Gabasawa a Jarkana Najeriya. Basami Ol Khair Ibrahim Bifa kuma jiya Maryam Kofa ta tana da takarar majalisar tarayya a mazabar Kaduna daga jam'iyyar PDP. To idan ka kasance da shirin da ya gabata, mun kan shirin a rede sai da ƴar takarar majalisar tarayya a mazabar Kazauri na jihar Jigawa Hajiya Hassan Saminu Turaki take cewa
dawo baya kamar shiga cikin jama'a, muna wayan musu da kai ba sai lokacin zabe ba, domin in an ce rana ɗaya zaka koya mutum ilimi, wata wani kwakwalwarshi sai ta shekara bai dauka ba. Dai a ware wani program su ta a rinka yi, ana tara mata ana wayan musu da kai, su ma mazan ko sau ɗaya a wata ne ko sau biyu a wata ne. Ita local government su chairmomi su shigo ciki, inda Allah ake mulki gwamna ya ba su da yana gudun na sama.
To a yau za mu tashi akan bayanan barista Amina, bayan da na mata tambaya game da adadin yawan matan da suka tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Jam'iyyar mu dai nan Kano, tun Kano na fi sani, na san mata guda hudu ne suka fito suka kai har matsayin fidda gwani suka yi wannan takarar. A cikin su kuma guda uku sun yi nasara, sun shigo yanzu suna jiran babba. Amma a san wurare gaskiya a Najeriya, kudin zaman da aka rinka yi na muhawarori da aka rinka yi, na san mata da yawa sun fito a ƙarƙashin tutar PDP. Kuma alhamdulillahi Kano ta yi rawar gani wannan karan, da ita gashi matan sun fito har sun kai ga fidda gwanin, kuma har ma ana jiran babban zaɓe yanzu.
Hajjiya Maryam, ta yaya za a samu tallafin mata wajen taimakawa ƴan uwansu mata su ma su samu a dama da su?
To wato abubuwan yana da matukar takaici da kuma ban tsoro, saboda dukkanin wani yunkuri da kika sani za a yi na tabbata ba lallai ne a iya samun matan da suka fito suka ba wa mata gudunmuwar da wannan karni aka basu ba. Misali kamar ita mai ɗakin shugaban ƙasa wato Hajiya Aisha Muhammadu Buhari, ta iya bakin iyawarta wajen ganin mata sun shigo cikin harkokin siyasa an dama da su. Haka zalika duk wani gudunmuwa da ya kamata ta bayar don ganin cewa jama'iyyar APC da gwamnatin Muhammadu Buhari sun ba wa mata dama, ko da a ce ma automatic ticket ne a jahohi akalla mafi kankanta, ko da guda biyu ne a ce an samu majalisar jiha da majalisar tarayya a kowane jahohi, wanda wannan automatic ne, tunda kamar yadda in kika duba dukkanin wani sanata da yake cikin jama'iyyar APC matukar tsohon gwamna ne, automatic ticket aka bashi a jam'iyyar APC a Najeriya. Ba magana primaries ma akwai, to a nan gurin ba a yi ba. To ya kamata a ce ƙoƙarin da ta yi ganin mata sun shigo an dama da su, ita jam'iyyar da gwamnatin ita mata tallafa, matan sun samu wannan tagomashin a cikin jam'iyya da kuma gwamnati. To duk da wannan abin da ta yi, ba a samu an kai ga wannan gacin ba. So ina tabbatar da cewa ba lallai ne watan an samu sauyin gwamnatin su sake samun dama su goya wa mata baya kamar yadda ita Aisha Muhammadu Buhari ta yi ba. So da haka zai wahala a samu manyan mukamai a cikin gwamnatin da za ta zo nan gaba, duba da yadda sakamako ya fita cewa matan ba su samu wani abin da ake zato za su samu ba a wannan karan.
Barista, yaya zaben ya kasance?
Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani, to dole a daga wa PDP tuta.
Me yasa kika ce haka?
Dan gaskiya ta yi rawar gani, dan ina jin a PDP ce, ba ma ina jin ba, PDP ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yanda ya kamata a yi shi. Ba zancen wai an nada wannan ko an bawa wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji, wannan duk ba a yi shi ba. Kowa fitowa yayi, aka gwada kwanji, aka ga waye mutane suka fiso, mutane suka zabo wannan ransu yake so. Gaskiya mata na dada jinjina mana, muna alfahari da cewa jama'ar mu sun fara gano cewa matan nan suna da rawar da kuma rawar gani ce. Akalla mu dai a nan Kano sun nuna mana adalci, sun kyale mun fito mun nuna kwanji, mutane kuma sun kalli irin abubuwan da suka ga za mu iya da suka yadda da shi, kuma za mu yi, kuma an fidda mu a cikin gwanayen. A gaskiya kuma fidda gwani din nan shine babban matsala kafin a kai ga zabe. Fidda gwanin nan kuma wallahi yana da muhimmanci, dan idan ba shi da muhimmanci ma to dama mai isa ake yin shi. Mutane ba za a ringa nada musu mutanen da ake ganin cewa wai su ne a ganin wasu suka cancanta su dauki wata kujera dan su wakilce su ko su shugabance su ba. Mutanen nan su ma suna da hankalinsu da tunaninsu da yanda suke son abubuwan su tafi, balantana kuma in sun ga dama waccan rawar da aka yi ba rawar da zai kamata a ce ma an gani bace ba, to a yanzu sai a ba su damar da za su fito da wanda suke ganin cewa a wannan shi yanzu mun yarda da shi zai yi mana fiye da wanda aka yi da. To idan ko ba a yi haka ba to kin ga kullun a gidan jiya ake. Har shi isa ma mutane gaskiya har suke ganin cewa wasu ma sai su ga kawai ba su fito su yi zaben ba, me ya amfanin zaben mutumin da ba kai ka zabo shi dama ya zo ya wakilce ka ba, an dora maka shi ne kawai. Gaskiya ina ganin cewa ya kamata wannan fannin dai na siyasar mu a tabbatar an gyara shi, saboda mutane ya zama to cewa in an tashi siyasar nan kowa yana cikin ta, kowa yana da abin da zai faɗa, kuma kowa kyare shi ya zabo wanda yake so.
Hajiya Maryam, a ganinki me ya kamata a yi domin daidaita wannan al'amari?
To abin da ya kamata shine tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba, to ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take bawa mata a gwamnati yadda take bayarwa. Misali idan kika duba a ce ministoci sun kai guda 30, to ya kamata a ce akalla a samu 10 daga ciki mata ne, tunda ba a iya ba su dama su shiga zaɓuɓɓuka su kai kagacin da za su zama sun samu madaɓar iko a ɓangaren zaɓe. Maimakon kwata ɗin da ake faɗa 35% ɗin, to ta ɗara ma idan abu 30 ne a ware 10 a ce mata ne, 20 ɗin kuma ya zama maza, tunda a wancan gabar ba za a ba su dama ba, to ya zama an ba su dama a wannan ɓara, shi ne za a iya yin balance.
To barista, a ra'ayinki kina gani mata sun yi nasara a wannan zaɓe musamman ma bisa la'akari da kokawa da rashin wakilcin mata a majalisun jihohi da na tarayya da mata suke yi?
To za mu iya cewa wannan karan mata sun yi nasara, amma dai da sauran ai nasarar nan yadda mata suka fito suka cincirin do za su shigo harkar nan da an sun samu goyon bayan da za su yi da yanda kuma za su yi, na imani da mata da yawa sun ci wannan fidda gwani din da aka yi. Amma nasarar da zan ce an yi ai da ba matan ba, a Kano ce fa za ka je majalisar jiha ka tararwai da Chairman House Committee on Women Affairs na miji ne. Fi sabilillahi duk matan nan da suke Kano, balantana akalla a Najeriya an ce mata mu ne kashi 65 bisa 100 na mutane Najeriya, amma kuma a ce wai namiji ne zai je harkan mace a majalisar jiha, kin san da matsala gaskiyar abu. Amma nasara dai yanzu tunda an samu ma har an je fidda gwani din, har an samu mutum kudi da suka shiga wannan takarar suka fito a cikin fidda gwani din, ai an yi babban nasara. Fatan mu dai wannan za a iya dorawa akai. Kuma abin da yasa zaki ga mata ba a mu'amalar ma da su tun farko shine matan ba a kyale su a sa su ba a cikin wani matsayi na aikin gwamnati, inda ko anan ma in ba wani zabe ba a aikin gwamnatin zaki ga cewa sun nuna kwanji. Kuma sai ya zamanto muka samu wata siyasa mara dadi, wanda idan ba ka wai tare da wa'ancan mutanen jam'iyyar su, to fa shikenan duk duniyar nan kafi su iya karatu ko kafi su iya aiki ba fa za a saka kai aikin nan ba. Sai a manta da cewa ai idan aka gama zabe aka ce cewa ga wani an fitar da shi shine shugaba, to fa shugaban kowa da kowa ne. Ita kuma party sai a je can a ta harkar party daban, amma aka tashi shugabanci da yanda za a yi wa mutane aiki, to ko daga ina mutum ya fito ko daga wace jam'iyya ya fito, idan dai an yi san cewa zai iya aikin nan to a bashi ya aiki. To tunda ba a yi haka ba kuwa aka ringa dauko mutanen da ake ganin cewa wai an yi tafiya da su, to su za a bawa, to a tafiyar nan kuwa ko sun san aikin ko ba su san aikin ba, shikenan zai za a basu, saboda dai kada a ce wai an yi tafiya da su ba a basu wani abu ba. Sai ya zamanto kaman cewa ba ka wai wani ladan tafiya ake yi, tunda ka je ka bata lokaci wata kila ko ka kashe kudin ka ko ka yi wani aiki da jikinka, saboda haka bari a baka hanyar da za ka je a biya ka. To kin san ku duk in akai wannan zancen shine ka je ka samu kudi a kujerar da kake zo, ba ka je kai aiki ba, matsalar kenan.
To mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau, sai a biyo mu a shiri na gaba idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu bai daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
A gaida Maman Aliyu. yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara shan jaridanmu na wannan makon ne da jigan aiki hosanta ta kasar jamhuriyar Kamaru Anders Labo ta mana cewar hukumar lafiyan kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya su tabbatar da cewar za a gudanar da allurar rigakafi na cutar ƙyanda da kuma malaria ranar 1 ga watan 7 shekarar 2022 nan, wanda za a gudanar gida zuwa gida, kuma za a yi wa jarirai ne daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5 kyauta a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kamar yadda ministan lafiya na ƙasar ta Kamaru Musa Marlam Alashi ya tabbatar, jaridan The Guardian Post ita kuma ta ayyana mana cewar a cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta SDF ta Ni John Burundi ana cikin wani hali na ɗumaucewa, wanda yanzu haka ɗayan jam'iyyar suke buƙatan ciyamanin jam'iyyar ta SDF Region Burundi da ya yi murabus daga kan kujerarsa, domin suna ganin kamar ba wani tafin, domin a cewarsu wai duk abinda yake yi kamar yana haɗa kai da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ne. Jaridan Leju kuma ta shaida mana cewar mutum 35 ne suka sheƙa lahira a wani artabu da aka yi na ƙabilanci a jihar Kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Malaman cocin Katolika sun yi kira da babban murya cewar manyan ƙasashe masu faɗa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata su shigo cikin lamarin domin dakatar da zubar da jini da ake yi a wannan ɓangare na masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila. Jaridar Le Messager ita kuma ta gumata mana cewar a halin yanzu dai ana neman ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Franck Biya ya gaji kujeran mahaifinsa Paul Biya, domin ɗayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru wasu kwashe sama da shekaru 40 suna gudanar da mulki a ƙasar ta Kamaru, suna ta wasu tararruka a sirrance domin ganin cewa shi ne zai gaji mahaifin nasa. Kasancewar shugaba Biya yana ɗauke da shekaru 89 a duniya, sannan kuma yana fama da waɗansu rashin lafiya wanda zai iya hana masa gudanar da ayyukansa, amma 'ya'yan jam'iyyar suka ce wanda ya cancanta ya gaji wannan kujera shi ne babban ɗansa Franck Biya. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The Sun ta ƙasar jamhuriyar Kamaru, an da ita kuma cewa ta yi a ɓangaren 'yan awari na ƙasar jamhuriyar Kamaru. Masu ɗauke da makamai a wannan ɓangaren sun bindige ƙauyawa guda 30 a ƙauyen Akwaya da ke can jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Waɗannan mutane dai ba a san abin da suka yi wa waɗannan masu ɗauke da bindigan ba, suka shiga suka yi musu kwantan bauna. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira ƙasar Rasha a matsayin 'yar ta'adda a jiya Talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.